ƙasa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Juma'a Mubarak. Barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Esther ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 5 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz a makanin labarai.
An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. ‘Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol, inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray.
Madalla, kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da samun bayanai akan arcewar wasu sojojin kasar sama da 100 daga filin daga. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger, inda uwar kungiyar kungiyoyin kwadago ta gargaɗi shugaban kasar Isu Muhammadu da ya ɗauki matakan tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasa kafin kammala wa'adin mulkinsa a farkon watan Afrilu. Sannan kuma muna tafi da sabon shirin manuniya wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. An gudanar da zanga-zanga a Mandalay, inda masu zaman makoki suka haɗu saboda jana'izar Kelsin, ɗalibi ɗan shekara 19 wanda aka harbe a ranar Laraba a lokacin zanga-zanga a birnin. Waɗanda suka halarci jana'izar suna ɗauke da hoton Kelsin sanye da riga da aka rubuta komai zai kyau a gaban rigar. Kelsin yana ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe a sassan Myanmar a lokacin zanga-zangar ranar Laraba. Sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da harsasai na gaske da kuma na roba da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa taron. ‘Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol, inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol na garin wasu kwanaki 60 don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa BOA cewa ana nazarin wannan bukata. Jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin Majalisar Dokokin a ranar 12 ga watan nan na Maris. Bukatar barin dakarun tsaron a wurin yana zuwa ne yayin da hukumomi suka ce suna karɓar bayanan sirri sosai kan yiwuwar kitsa a wani hari da wata ƙungiyar 'yan bandaga ke niyyar kaiwa ginin Majalisa a jiya Alhamis, duk da cewa babu wani abin da ya faru har zuwa tsakiyar ranar jiya. Wasu masu ƙirƙirar labaran ƙanzon kurege masu ra'ayin mazanjiya sun yi imanin cewa ta yi a rantsar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a ranar 4 ga watan Maris a matsayin shugaban ƙasa, ranar da ake gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa Amurka har zuwa shekara ta 1933 da aka sauya shagulgulan bikin zuwa ranar 20 ga watan Janairu. Amma Trump ya bar Washington makonni 6 da suka gabata a lokacin da wa'adin mulkinsa ya kare, kuma aka rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban ƙasa Amurka na 46. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray, wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishi na da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray da nufin tabbatar da gaskiya da kuma bada gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Sojojin tarayya da Prime Minister Abiy Ahmed ya tura sun yi ta fafatawa da sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulkin yankin ta TPLF. Sai dai dubban mutane ne aka kashe a yankin inda dubun dubatan mutane suka dogara kan abincin agaji kafin rikicin ya barke a cewar Majalisar Dinkin Duniya.
Bari kuma ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya ana ci gaba da samun bayanai akan arcewar wasu mayakan kasar sama da 100 daga filin daga jim kadan bayan wani mummunan hari da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai a garuruwan Marche da Dikwa a jihar Borno. Daga Abuja ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Tun da farko dai jaridar yanar gizo ta Premium Times ce ta fara kurmuta labarin cewar wasu mayakan Najeriya 101 sune suka tsere daga filin daga jim kadan bayan wani mummunan hari da ƴan Boko Haram suka kai a garuruwan Marche da Jikwa dake jihar Borno. Jaridar ta ce wata majiyar tsaro ta shaida mata cewar hafsoshi 12 da sojoji 89 ne suka arce daga filin daga a jihar Borno, al'amarin da ya samu hukuntar soji suka kulle asusun ajiyar sojojin da suka arce din kamar yadda rundunar Operation Lafiya Dole ta bada umarni. Jaridar ɗaya bayan ɗaya ta wallafa sunan sojoji 101 da ta ce sune suka arce daga filin daga, a halin yanzu kuma ake neman su ruwa a Jallo. To amma cikin martanin da ta mayar, hedikwatar sojojin Najeriya ta ce sam ko kaɗan wannan labari ba gaskiya ba ne. A cikin sanarwar da ya aiki wa manema labarai, kakakin sojan Najeriya Brigadier General Muhammad Yarima ya ce shi dama a yanayi na yaki in an gama gumurzu ana kida yawan dakaru da ma kayan aiki da aka yi amfani da su, inda a wannan karo aka samu akasi a matakan tattara bayanai daga wannan runduna. Amma dai daga bisani wani adadi mai yawan gaske na sojojin da ake magana kansu sun dawo rundunoninsu daban-daban, kuma a halin yanzu da su ma ake ci gaba da fafatawa a wannan yanki. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne.
Wannan magana da ake na batun tserewar wasu daga cikin sojojin Najeriya daga fagen daga wani abu ne wanda yake iya mai kama da kashin gaskiya, wanda saboda kallon dadewar da su sojojin Najeriya suka yi a waɗannan yankuna na arewa maso gabas, idan muka kalli abubuwa da yawa da suka faru wato tsakanin lokutan da aka fara wannan fada zuwa yaki zuwa yanzu, zamu samu tabbacin cewa lallai sojojin nan suna iya wato su bata ko kuma su ranta ina kare sakamakon nuna halin ko in kula da hukumomin sojoji suka dade suna yi, da kuma wato kasancewar zarge-zarge da ya shiga tsakanin su hukumomin sojojin. So da haka zahirin gaskiya in muka kalli me ya faru a kuma Marche, to ai abin tambaya ne.
Amma da mai bincike kanshi annan tsaro a yankin na Tafkin Chadi Dr. Kabiru Adamu ga yadda yake kallon wannan al'amari.
Ina fi gamsuwa da bayanin da ita rundunar sojan Najeriya ta bayar, kaskewa sun bar aikinsu ko sun guje daga aikinsu amfani da kalmar desertation, sun har haka din ne dole ne a dau mataki akan su na hukun na ladattarwa. Ba na tunanin a yanayin da ake ciki za a samu irin wannan yanayi. To amma misali don an kawo musu hari saboda wayansu dalilai su bar wurin da sansanin nasu ko wurin da aka ba su rike, to duk wannan yana iya yiwuwa. To kuma ita abin rundunar sojan Najeriya abin take cewa ya faru a takaice dai wannan yunkuri wanda wannan yan jaridu suka yi ba su nuna kishi kasa ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, an gaishe ka Hassan Maina Kaina. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
Bayan shafa kwanaki hudu tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistrate ta West Kowloon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar, yayin da wani da aka bayyana a matsayin Farfesa Benny Tai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar. A cewar rahotanni daga yankin, alƙalin kotun magistrate ɗin Victor Sowatak ya yanke hukuncin cewa babu wata hujja cikakkiya da ta nuna waɗanda ake tuhumar ba za su jefa tsaron ƙasa cikin haɗari ba, don haka ya ki bayar da belinsu. Sai dai tun da farko an ba da belin sauran mutum 15, wanda hakan ya janyo murna daga ɗumbin mutane da suke wajen kotun. Bayan wani ɗan lokaci, an ci gaba da tsare mutanen 15 bayan da jami'an shari'a suka ɗaukaka ƙara na ba da belin. Ana sa ran babbar kotun Hong Kong za ta duba hukuncin ba da belin. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'ar fara muhawara kan dala $1.9 trillion na kuɗin tallafin COVID-19. ‘Yan Democrats sun yi canje-canje a ƙauraren lokaci a cikin matakin da suka ɗauka na tabbatar da sun yi nasara kan ƙudurin dokar da shugaba Joe Biden ya fi ba da fifiko ta majalisar da take cikin rarrabuwa. ‘Yan Democrats suna fatan majalisar dattawa za ta amince da kuɗin tallafin kafin mako mai zuwa, wanda zai ba majalisar wakilai lokaci ta saka hannu a kai da kuma aika wa Biden cikin sauri. Suna fuskantar adawa mai tsauri daga 'yan Republican da suke jayayyar cewa kuɗin da aka saka ya yi yawa, wanda suka yi watsi da alamomin cewa annoba da kuma tattalin arziki mai rauni za su dawo.
A gaishe ka Muhammad Hafiz. A jamhuriyar Niger, uwar kungiyar kungiyoyin kwadugo ta gargaɗi shugaban ƙasar Isuwo Muhammadu da ya ɗauki matakan tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasa kafin kammala wa'adin mulkinsa a farkon watan Afrilu. Kungiyoyin sun yi wannan kira ne biyo bayan takaddamar da ta taso a tsakanin 'yan siyasa a washegarin fitar da sakamakon zaben 21 na watan Fabrairu. Daga birnin Yamai a Niger, ga wakilin muryar Amurka Sule Mumin Barma da rahoton.
A ƙarshen wani taron da suka gudanar domin nazarin yanayin da ake ciki a Niger bayan zagaye na biyu na zaben ƙasar na watan da ya gabata, kungiyoyin waɗanda suka hada da ESTN, CNT, CJSN Niger da ESPT a ƙarƙashin inuwar ETN sun fara ne da bayyana takaicinsu a game da zanga-zangar da aka yi fama da ita a tsakiyar makon jiya, kamar yadda za a shi daga bakin magatakardan kungiyar kwadago ta ESTN Zaman Allah Muhammad.
Banda mutum biyu da suka rasa rayukansu, an rasa dukiya wadda ba ta da misali. So game da wannan tashin hankalin, gwamnati kuma ya ɗauki matakin ne tsaye da internet da kuma kama mutane da dama. Matakin ne sun mai da ƙasarmu baya. Muna Allah waje da wannan abin da ya faru. Muna kira ga al'ummar Nijar gaba ɗaya a dawo ta hanyar doka a yi sulhu. Muna kira kuma da gwamnati mutanen da aka kama a sake su har a bincika a gani wanda adalai ai mishi shari'a ta hanyar da ta kamata.
Wannan shine karan farko da ake fuskantar rigingimu masu nasaba da sakamakon zaɓe a tsawon shekaru 30 na demokradiya a jamhuriyar Niger. Dalili kenan uwar kungiyar kungiyoyin kwadago ta ETN a wannan sanarwa ke cewa shugaba Isuhu Muhammadu na da rawar takawa wajen dinke barakar da ta samo tushe daga zaben da ya gabata. Munkaila Halidu shine mataimakin sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta CNT.
Shine kullum yayi magana yana so ya bar Niger cikin demokradiya, zai ba a yi wani shugaban kasa da an ka zaba, kenan ya kamata a matsayin shi na shugaban kasa ya yi kokari a gaugauce duk 'yan kasar Nijeriya su san da cewa biskan shi ne nauyin yake, ya kawo su wuri guda ya haɗa kanunsu zuwa gaba, in ma kurkun suna da ya hudo wannan resulta in nan nasu definitive kala a yi a samu tashin hankali kuma a ƙasarmun Nijar.
Kungiyoyin sun yi tunatarwa a kan wasu muhimman dokokin sedeyawo waɗanda suka shata tsarin warware ƙiƙakar siyasa gabanin zaɓe, ga ɗaya gefe dokokin da ke ƙunshe cikin kundin zaben Nijar wato code electoral a matsayin wasu hanyoyin samar da fahimta a irin wannan lokaci da kowane bangare ke ikilarin lashe zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyoshi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, yanzu sai ku daɗa gyara zama don sabon shirin manuniya. daya daga cikin sabbin shirye-shiryen da sashen House na Murya Amerika ya fara gabatar da su a cikin watan Fabrairu.
Manuniya.
Daren damuwa game da maganar cire tallafi a bangaren mai a tarayyar Najeriya fa gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da talakawa cewa taimaka musu akai
talaka shi ba shi da wani riba kan wannan abun illa iyaka an saki wannan abun hannun wasu suna kara dukiyoyin su suna sai abubuwan da suka ga dama kuma da sunan cewa ana ba talaka tallafi
sai dai wani tsohon gwamna ya ce ko shekaru nawa gwamnati za ta kwace tana ga yau duniya ta yi abin arziki shi talaka yana so ne ya gani a kasa
komai arziki kasa komai ce an gyara an kamfara an kulle su an hana rashawa an hana kaza komai ya gyaru magana shine a wajen mulki a dan kasa din cewa ga wannan alamar a cikin ainihin kurisan
yan gwagwarmayar da suka saba tofa albarkacin baki game da gwamnati ko sun ce ba za su fasa ba
wai za a rika muna haraji naira miliyan 5 din mun gwamnati mu ko yan gwagwarmaya ne ko zare ido da barazana bai mu nan
shi kuwa gwamnatin jihar Sokotawa sako da wasu magunguna guda 8 ne da za su ke tattake damuwar damewar matsalar tsaro a tarayyar Najeriya nan kadan ne daga cikin irin batutuwan da zamu baje a cikin wannan shiri namu na maniya masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da wannan lokaci kuma barkamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya shiri na uku cikin jerin gwanan wannan sabon shiri na manuniyar da ke shirin nuna wa al'umma sabon salon siyasa da kuma irin alhakin da ke kan shugabanni wajen saisaita lamuran kasa musamman dai idan sun baude ko kuma tabbatar da an tattake talakawa don tafiya tare idan ko akwai wani abu da talakawa ke ganin za a tattake su a tafi tare da su shine maganar taimaka musu wajen ganin basta ga yaraba wanda wannan ma na cikin manyan dalilan da ake ganin ƴan Najeriya sun yi amfani da su wajen zabo gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari a shekarar 2015 sai dai kuma sammakon sanar da sauke tallafin taimakawa talakawa ta hanyar biyan kuɗin man fetur yana cikin abubuwan da suka dama wa talakan Najeriya lissafin da yake ganin ya shiga wani hali na haula inda babu sauran mafita ko dake dai masanan da ke cikin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari sun ce idan ana magana ta gaskiya tallafin nan fa ta gayyar ƴan kasa yayin saboda ka cire cin ma taimakawa talakawa wannan kasa yi haka dai shugaban kamfanin kamfato mai na tarayyar Najeriya NNPC Malam Mele Kolo Kyari ya sheda wa ƴan wannan kasa
a da sanin kowa ne cewa idan aka ce akwai tallafi abinda mutane suke yi su ne su je su bugo takardun bogi ban da ba shigo da su ba a zo wurin gwamnati wannan bambancin rangumin da ake yin nan gwamnati sai ce dole a biya su kuma ana biyan su kuma an san cewa an biya su so wannan kudin kwasan su ake aljo mutane ake zuba su talaka shi ba shi da wani riba kan wannan abun illa iyaka an saki wannan abun hannun wasu suna kara dukiyoyin su suna sai abubuwan da suka ga dama kuma da sunan cewa ana ba talaka tallafi
Malam Mele Kyari ya ce alƙaliman tarin kudin ma da aka tunkuda da sunan tallafi a tare Najeriya shine babban tushen dukkan wata tabargaza ta ta'annatin da ake yi wa wannan kasa
wallahi wurin da talaka ke samu wannan rangumin a ta hanyar transportation ne so wannan tallafin da ake da shekara da shekaru shine tushen duk iskacin da ake a kasar nan na ciwa-ciwa da sauransu misali idan aka duba daga shekara 2006 zuwa yau mun kashe tallafin nan sun kai naira trillion 10 da banda wannan akwai rangumin da ake na canjin kuɗi wannan bambanci shi ma tallafi ne da gwamnati ta idan aka hada sai ga cikin wannan 2006 zuwa yau an kashe kuɗi sun wuce trillion 14 ko zuwa 15 wannan tallafin kamar an sha taba ne babu shi baka ya nuna baka ta ga abin da aka yi da shi
duk lokacin da aka bujiro da batun baje roman demokradiya ga ƴan kasa idan ana magana irin ta siyasa jami'an gwamnati kan jawo bayanan da za su baje wa ƴan kasan dan su gane irin abun alasan barkan da gwamnati ta kawo amma dai tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamida ya ce idan an ce an yi wa ƴan kasa wani abu to shi fa talaka yana so ne ya gani a kasa
shi ɗan kasa in kalcewa kasa ta hagen sai arziki shi ne gani a tukunyarsa
gane kwanan sa so daga kome azke kasa kome ce an gyara an kan farai an kulle su an hana rashawa an hana kaza kuma ya gyaru magana shine a wajen mulki a dan kasa din cewa bai ga wannan alamar a cikin ainihin kwari sa ka ga mu wanda yazo al misali yazo dunnon sa isa ka ga kamar irin daga waje yazo isa jarin sa hatta ake dake ake hanya ma dake na hanyoyin da ake ana sace mutane Chinese
sanan samfarin sarrafa gwamnati na cikin abubuwan da suke ganin sun kawo irin halin haula inda ƴan ƙasa suka tsinci kansu a ciki hasali ma sani sa'adu sufi uban fansar nan da ya bar jam'iyyar APC zuwa PRP ya ce ta riga ta bayyana cewa talaka dai ya taka tarko ne kawai a wannan gwamnati kuma su ƴan adawa ne da ba za su shiru da irin salon da aka sauke wa ƴan ƙasa ba
duk wannan gadan da kaga ana yi a cikin gari rashin aiki ne da matasa ba su da shi ko rubuta kasuwa kana nan yara sun koma talla saboda talauci kuma wai a ce a haka wai za a fito da head speed wai ire-iren mu masu magana akan talaka wai za a rika mana haraji naira miliyan 5 din mun so gwamnati mu fa ƴan gwagwarmaya ne ko zare ido da barazana bai mu na
duk wata titirniya da turkatirkar tun kuɗa kura akan maganar matsalar tsamin tsaro idan aka taso ita a Najeriya akan hankadawa amma dai gwamnatin tarayyar ne ko kuma jami'an tsaron amma dai waɗanda suka san tsarin tsaron irin su General Theophilus Danjuma mai ritaya na ganin idan ma dai magana ce ake so a yi to duk wani ɗan Najeriya da zai ce zai jingina da maganar jami'an tsaron wannan ƙasa to babu ko shakka yayi ka sassaba domin ko ɗan Najeriyan ka iya karewa ɗaya bayan ɗaya
if you are depending on the armed forces to stop the killings you will all die one by one
mai wa mai sauraro ya fara tintintinin tattauna batun tattago mafita akan matsalolin da ake yawan gaya wa ɗan Najeriya ana ciki musamman dai a bangaren matsalar tsaro maganin kuma na matsalar tsaro shine aka ji ɗaya daga cikin masu fashin baki a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsa na cewa suna da shi a hannun rike
waɗanda suke aikata laifin nan ba mun ce in gwamnati ba ta san inda suke ba mu mun san inda suke idan ba a san yanda za a kama su ba mu mun san yanda za a kama su ai mun sha ba da rahoto a kama waɗanda suke raba makamai a gurare amma daga baya mu ga an sako su suna nan suna yawo muna da shedu
ta iya yiwuwa kuma wani ɗan Najeriya ya ce irin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa na gefe ne saboda haka basu dafe komai akan gwamnati ba suke ganin kamar akwai mafita akan maganar matsalar tsaro waɗanda ke kan madafun ikon ma suna ganin akwai mafitar sai dai idan ba za a bi ta ba haka dai gwamna Aminu Ziri Tambole tabbatarwa da manuniya cewa akwai wasu batutuwa guda takwas da idan gwamnatin tarayyar Najeriya ta tattara su bibiyar su na hankali to za a kawo ƙarshen dukkanin wata matsalar tsaro kuwa shugaban masu rinjaye a masaukin tarayyar Najeriya Alhaji Alhassan Ado Dogwa na jihar Kanawa cewa yake garkuwa da mutane ko ta'addanci ba wani tsari ne da aka tsatsafo da shi domin kara waɗanda suke ta'addanci karfi amma dai gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari a cewar Alhaji Alhassan Ado Dogwa ta riga ta fidda tsari na tsame ƴan Najeriya daga dukkanin damuwa
sace-sace da ake da garkuwa da mutane ana bada kuɗi wata hanya ce da su ƴan Boko Haram din suka bullo da ita ta fuskar samun wata hanyar samun kuɗi wanda a yanzu ba sa samu yadda suke samu da a baya so duk maganar guda ɗaya ce kuma idan ka duba zaka ga gwamnati ba ta kasa a guye ba wajen daukar matakan da ya kamata ta dauka wannan ce tsaya mai girma shugaban kasa yanzu ya kafa hukuma mai zaman kanta dan samar da abubuwa na walwala da tallafawa matasan mu musamman matasa da mata ta yadda su samu harkokin da za su iya yanayin da su rike kawunan su ta fuskar sana'a
to duka a wannan makon ma anan muka kawo karshen wannan shiri na manuniya a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tattaro miliyoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Haruna Shehu Mararraban Jaz Isa Lord Ikara da na shirya na gabatar a madadin sashin Hausa na muryar Amurka nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Madalla a gaya da Isa Lawal Ikra masu sauraro da fatan kun ji dadin shirin manuniya na wannan makon yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a.
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana Abubakar Mahmud Aliyu daga masallacin Danfoji wanda yake karamar hukumar Kumbotso jihar Kano. Yau fadakarwa ta mu za mu yi ta ne akan yalwar rahmar Allah subhanahu wataala. Hakika mafi yawa daga cikin mutane suna aikata launi kala-kala na sabo sai yadda za a ce wani ejiruwan Allah ya tuba sai ya ce akan me zai tuba me yayi daga zunubi yayi yawa ya girmama daga su suke ganin cewa ai ba su kai ma su tuba ba akan zunubin suke yi kuma saboda yawaitar zunubin ya rufe musu zuciya daga ba sa iya ganin ma suna saba Allah subhanahu wataala. Bayan kuma Allah subhanahu wataala ya ba da dama ga waɗanda suke aikata sabo akan cewa su tuba daga abin da suke aikatawa kamar fada Allah subhanahu wataala cikin suratu Zumar yana cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kan fada cewa ya ku bayina waɗanda suka zarme a bisa kawukansu kada su ɗeba kauna daga rahmar Allah subhanahu wataala. Hakika Allah subhanahu wataala yana mai gafarta zunubai ne baki daya hakika shi mai yawan gafara ne mai jin kai. A cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yana cewa hakika Allah subhanahu wataala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawaitar yin tsarki. Haka nan hadisi ya tabbata sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah subhanahu wataala yana shimfida hannayensa da dare saboda wanda yayi zunubi da rana ya tuba. Yana shimfida hannunsa da rana saboda wanda yayi zunubi da dare shi ma ya tuba har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafadarta. Dan haka ya kai dan uwa musulmi kai gaggawar tuba kada kai jinkiri domin azabar Allah subhanahu wataala mai radadi ce. Allah subhanahu wataala yana cewa hukuma zuwa ga ubangijin ku kuma kauya zuwa gare shi tun kafin azaba ta zo muku sannan ba za a taimake ku ba. Allah subhanahu wataala ya azurta mu da tuba wanda zai janyo mana yarda Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Masha Allah, nasihar Juma'a kenan aka saurara. To yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice.
An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun bude wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. ‘Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol, inda suka nemi ma’aikatar tsaro da ta bar kusan jami’an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol na ƙarin wasu kwanaki 60 don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami’an ma’aikatar tsaron sun faɗa wa BOA cewa ana nazarin wannan buƙata. Jami’an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin Majalisar Dokokin a ranar 12 ga watan nan na Maris. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishina da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Bayan shafa kwanaki hudu tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistri ta West Kowloon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar yayin da wani da aka bayyana a matsayin farfesa Benny Tai ya janye neman belinsa saboda ana tare da shi a wata shari'ar.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tsaya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu ne yau ne ce taku Binti Esteru da ni shirya na kuma gabatar da ke muku fatan alheri ku huta lafiya fa assalamu.